أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله غوديغا الله تبارك وتعالى وان دي ساكي قدر حدوارمو اوان مسلا چينا المهاجرون دومن چي غباد تفسير القرآن بجرما عند مكي تفسيري اچكين سورة البقرة جي منزايا آية تقريدة همسند بقي insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau kuma zamu tashi aya ta 158 muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 10 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 10 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya insha Allahu zamu tashi inna safa wal marwa min sha'irillah kafin mu fara mai tambayar da rubuta shekarar jiya wacce yau muna sake mantawa da ita sun za ka tuna mun dauko ta insha Allah za mu fara da ita muna roƙon Allah ya datar da karanta wani ne yana ta jiya da ta ski kan da waye ji ta
kande yana kande ya ni dan gani da sallar tarawih na'am wasu masallatan ya ce yawanci ana yi ta a 10:30 ne amma idan ya ji ya bugu ya ta a 8 dan kuma ya yi ta a 8 wannan ma da wannan ya bugu sai ya ji ya ci ya ta a 8 sai ya bugu imamu ya ce sai dai da shi ya ta ya yi ya ta shi sunu
na'am wasu masallatin suna yin 10:13 shi kuma sai 8 saboda ƙarshen abu ne ban gane me yake nufi ba na ga dai kamar yayi magana ni ma farko farkon cewa a sunna 11 ne ko sunna 11 ne amma yawancin kuma sallati ana yin 10:13 eh na gane nan dai ne rubuta mana shi mai takaddar yana magana ne cewa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi sallar tarawih shine raka'a 10:11 amma kuma yawancin masallati ana yin 10:13 to shi tunda yana so ya bi sunna yanzu iya yin 8 tare da limami ya rabu da shi ya tafi gida sai ya shafa'i da wutri raka'a 3 ya zama to 11 kenan Annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito daga gare shi yana yin 10:13 yana yin 10:11 ba wanda bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai malamai sukan zabi cewa raka'a 10:11 saboda wato saukin raka'a 10:11 ma'ana idan abubuwa guda biyu suka inganta to abin da yafi shine wataran mutun yayi wannan wataran yayi wannan idan kuma mutun zai dauki daya takaita da shi to malamai sun fi takaita akan wanda yafi kadan wanda yafi sauki to shi yasa suka fi daukar guda 10:11 din wasu daga cikin malamai tunda me 11 tafi kadan fiye da 13 to idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son idan yayi sauki bayi su dauki wannan saukin kamar yanda bayya so idan ya haramta abu a aiwatar da wannan abu shi yasa waɗansu suka fifita 11 akan 13 amma duka ya inganta an tambayina na Aisha nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallata tace bai taba wucewa 10:13 ba kaga kenan yana 13 yana kuma yin 11 ina fata an gane baya da haka kuma cewa ya iya yin 8 ya je gida ya raka'a 3 ya zama 11 zai iya yi to amma abin da yafi falala shine yi tare da imam domin yana daga cikin abin da malamai suke ta maganganu da yawa akan shine abin da ya shafi wato mutum yayi tarawih da imam ya je sai daga baya ƙarshen dare kuma yayi shafa'i da wutri Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a yin wutri la witrani fil laila ba a wutri biyu a dare daya kuma ya ce ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ta zamto witri to idan yanzu kai kuma baya da haka ya ce duk wanda yayi sallar dare tare da limami bai tafi ba har sai da limami ya kammala sallah za a rubuta masa qiyamul layla za a rubuta masa ladan yayi sallar dare gaba ɗaya ya sallaci dukkanin dare idan aka ce sallar dare kuma ya hada da tarawih tarawih ita ma sunan qiyamul layl idan yanzu mutun yazo yayi tarawih tare da limami aka yi shafa'i da wutri da shi bai riga limam tafiya ba ma'ana bai riga shi gama sallar ba ba ana nufin fita daga cikin masallacin ba ma'ana limamin ya kammala abin da zai sallata sannan shi ma ya kammala to za a rubuta masa kamar ya sallaci dukkanin daren ne shine suke cewa kenan wanda yayi wato tarawihi ba shafa'i da wutri shi kuma limamin ya tsaya shafa'i da wutri to yanzu shi ba ya cikin wancan ladan tunda shi bai kammala duka ba to da waɗannan hadisai guda uku sai da yawa daga cikin malamai suke cewa abin da ya fi falala shine ka tsaya kai shafa'i da wutri tare da limam gaba ɗaya kaf a gama da kai don ka shiga cikin wancan hadisin watar falala wasu suke cewa idan kai raka'a takwas ɗin ko goma sai ƙarshen dare ka tashi kai wato shafa'i da wutri ko ka ƙara wasu nafilfili kai shafa'i da wutri suka ce to kada ka yi wutri tunda da ka riga ka yi wutri to wannan kuma kaga wato ya saba wa wancan faɗin na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku sanya wutri shine ƙarshen abin da za ku sallata wasu kuma suke cewa idan ka zo sai ka yi raka'a ɗaya farko ka yi sallama sai ta zamto ta zama shafi'i kenan ta zama raka'a biyu haɗi da wutar ɗaya da ka yi ɗazu tare da limam in ya so daga baya sai ka ƙara wani wutri ɗin wasu kuma suka ce a'a kawai kana zuwa ka yi raka'a biyu da ƙarshe ka yi wutri to shi ma kuma wannan ya ci karo da cewa me la witrani fil layla ba a wutri biyu a dare ɗaya duk da ke cewa shi ma wancan mai raka'a ɗaya farko ɗin shi ma ya zama wutri guda biyu kenan to saboda malamai dai sun yi maganganu da yawa baya da haka kuma cewa raka'a goma sha ɗaya malamai suke cewa sha ɗaya ko sha uku ɗin su ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata amma bai nuna shine ƙarshen al'amarin ba na fata an gane kamar Umar bin Abdulaziz yana yin raka'a 30 saboda haka kace mutum zai iya sallata fiye da haka din amma tabbas wanda manzon Allah yayi bai wuce 13 ba 11 ne sai 13 na fata an gane saboda haka abinda yafi dai shine mutum yayi sallah tare da limami har a sallame shi idan kuma mutum zai yi wato tarawih ƙarshen dare kuma zai ƙara nafilfili tunda sallah ƙarshen dare ta fi farkon dare daga nan yayi shafa'i da wutri to wannan kuma akwai shi ma akwai maganar wasu malamai wallahu a'lam na'am insha Allah za mu tashi aya ta 158 sai
بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
حياك الله، الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. للي دا صفا دا مروة سنة دا تشكين على مومون قولن بوتر الله تبارك وتعالى فمن حج البيت ديك وان دا يجي حجي لكن الله أو اعتمر هو اللي يجي يوم أمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما باب ليه في أكنسا يتطوف بسوسوبين معنى يسعي دا واتو أكان صفا دكم مروة ومن تطوى خيرا دك وان دي نافلة وان الخير فإن الله شاكر عليم بمو الله تبارك وتعالى شاكر بغوديان عليم كما مسلين الله تبارك وتعالى يتي إن الصفا والمروة من شعائر الله للي ده صفا ده مروة سنة ده سكين شعائر واتو على مومي نبو ترى الله تبارك وتعالى كافنزو عن النبي صلى الله عليه وسلم lokacin jahiliya larabawa suna yin haji da musulunci yazo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da siffar aikin haji irin wacce addini yake so ma'ana ta cikin addinin musulunci wanda da yawa ta sha banban da irin wacce ake yi lokacin jahiliya ina fata an gane to daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa yanayin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa sai sahabbai suke cewa ya Rasulullah to a cikin jahiliya ma muna yin wato sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to a musulunci ma yanzu haka zamu ci gaba da yi kenan wannan kaikawa tsakanin Safa da Marwa sai Allah ta'ala ya ce inna Safa wal Marwa min sha'airillah lalle haka ne da Safa da Marwa suna daga cikin alamomi guraren ibada na Allah tabaraka wa ta'ala sha'ira na kace sha'ira a larabci shine ish'ar wato alama kamar logo da ake yi wanda yake nuna alamar wato wata masana'anta ko wata makaranta ko wata cibiya ko irin trademark da ake yi a ce masu kamfani kaza kana ganin zane kaza wannan na kaza ne kana ganin kaza kaza ne to aka ce sha'ira shine wannan irin da ake trademark din nan ko da baka ga sunan abu ba in kaga wannan alama ka san yanzu misali kamfanin motoci kana ganin alamar Toyota ka san wannan nasu ne ko da baka sunan ba kana ganin Honda wannan nasu ne Mercedes kana gani ka san nasu ne to alama ita ce sha'ira jam'in sa shine sha'air wato alamomi ne na gurin bautar Allah tabaraka wa ta'ala As-Safa din wani dutse ne dan tudu haka al-Marwa shi ma dan dutse ne tudu haka tsakanin Safa da Marwa ana kai kawo sau bakwai yayin gudanar da aikin haji ko aikin umara wannan ana ce masa sa'i to kuma ana iya ce masa tawafi shi din ma gashi anan Allah ta'ala ya ce fala junaha alaihi an yatawafa bihim babu laifi akan sa yayi tawafi tsakankanin su me ake nufi da tawafi anan sa'i domin dama idan aka ce tawafi shine kai kawo Allah tabaraka wa ta'ala ce faman hajja albayta duk wanda yaje yin haji da dakin Allah tabaraka wa ta'ala aw itamara ko kuma yaje yin haji wato shine a larabci shine nifi alqasd nifi al umara kuma a larabci ma'anarta shine aziyara wato ziyara to duk wanda yaje yin aikin haji ko yaje yin wato umara shi kuma haji ɗaya ne dama daga cikin arkanul islam ko guda biyar ɗaya ne daga ciki bayan da haka kuma shi haji wato kashi uku ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta akwai ifradi shine mutum ya je ya haji shi kadai akwai kirani shine mutum ya hada da umara da kuma haji a lokaci guda idan yayi tawafin wannan yayi tawafin wannan in yayi aikin haji yayi aikin umara in yayi sa'ayi na haji yayi na umara tare da juna kirani a hada kenan ma'ana dama a larabci aka ce kirani shine gwama abu guda biyu lokaci guda akwai abin da ake ce masa tamattu' shine na uku tamattu'i shine mutum yayi umara a cikin kwanaki ko cikin watannin aikin haji idan kuma ranar aikin haji ta yi wato ranar 8 ga watan Zulhijja kuma ya fara aikin haji lokacin da ya gama umara zai yi tahalluli ya sa kayan gida ya ji daɗi shi yasa aka ce masa tamattu'i annabi sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala ya ce faman hajja albayta wa itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi babu laifi a kansa ya yi tawafi da su biyu din ma'ana ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ana yi guda bakwai ne kuma ana farawa da Safa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo yi sai ya ce idan ya gama tawafi daga jikin Ka'aba zai tafi Safa da Marwa sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da shi da me Allah ya fara da Safa dan ce ai inna Safa bai ce innal marwata wa safa ba ina bata an gani inna safa yace lallai safa saboda haka mutum kan safa zai fara zuwa sannan ya tafi zuwa ga wato zuwa ga marwa kuma guda bakwai ake yi idan mutum ya tashi idan ya hau wato ya faro daga safa ya je marwa ya yi daya in ya dawo safa ya yi biyu kaga kenan tunda guda bakwai ne zai gama a marwa kenan malamai sun yi sabani cewa sa'ayi tsakanin Safa da Marwa dinnan wajibi ne ko kuma ba wajibi bane ko mustahabbi ne ko kuma yaya sha'anin yake da yawa daga cikin malamai sun tafi tun daga kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa lalle sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wajibi ne wannan kuma shine maganar Ibn Umar da Jabir dan Abdullahi da kuma da Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce maganar Hassan al-Basri kuma wannan shine wato ra'ayi ko maganar Imam Malik da Imam Shafi'i cewa sa'ayi yana daga cikin wato wajibai na aikin haji wani daga cikin sahabbai mai suna Malik bin Hisham bin Urwa yake cewa ya tambaye na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيء أن لا يطوف بهما يكي تيد إتا غاش الله تبارك وتعالى يافد إشيوار ينسى وتوسائي ذكان صفا دمرو ينا لغتكين ألامو برارا بوتانا الله تبارك وتعالى بنا بن الليكم كومي أكم وند بيي سائي ذكان صفا yace qalat aisha sai aisha tace kalla law kana kama taqulu inda al'amarin haka yake kamar inda ka fada fala junaha alayhi an yadawfa bihima inma unzila hadhihi al'aya fil ansar kanu yuhulluna limanata wa kanat manatu hadawa qudaydin ke cewa ai wannan ta sauka ne cikin sha'anin wato mutanen madina sun kasance wato suna yanka domin manat wa kanu yataharrajuna an yatawafu bayna safa wal marwa kuma sun kasance suna jin ba dadi su yi sa'i tsakanin safa da marwa saboda yayi daidai da irin abin da ake yi lokacin jahiliya falamma ja al islam sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dalik yayin da musulunci yazo sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da haka mana dangane da yin sa'i tsakanin Safa da Marwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya inna Safa wal Marwa min sha'irillah Allah tabaraka wa ta'ala yace duk faman tadawwa khairan duk wanda yayi wa man tadawwa khairan duk wanda yayi nafila to wannan alkhairi ne nafilar me wasu kace abinda ake nufi wanda yayi sa'i na nafila to yayi alkhairi wasu kace wa man tadawwa khairan ana nufin duk wanda yayi haji da umara na nafila bayan da yayi na farilla to wannan alkhairi ne gare shi wasu kuma suka ce abinda ake nufi wa man tadawwa khairan duk wanda yayi wani nafila na koma wanda irin aiki ne to wannan alkhairi ne gare shi idan wanda yayi dawafi na nafila alkhairi ne gare shi wanda yayi sa'i na nafila alkhairi ne gare shi wanda yayi haji ta nafila bayan ya ci farilla wannan alkhairi ne gare shi wanda yayi duk wani aikin alkhairi na fulfilin salloli ne ko kyauta ko sadaka na nafila to wannan dukkanin sa dai alkhairi ne gare shi sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce inna allaha shakirun alim dalla Allah tabaaraka wa ta'ala shakirun mana mai godiya ne abinda yake nufi da Allah ta'ala mai godiya ne shine Allah ta'ala yana biyowa bawansa fiye da abinda aikin sa ya cancanta shine godiya wato abinda Bahaushe yake cewa yaba kyauta tukunci ko mutum yayi wato bawa yayi aikin da za a bashi misali lada guda 10 sai Allah ta'ala ya baka guda 30 to wannan shine abinda ake nufin godiyar Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah shakirun lalle Allah ta'ala mai godiya ne ma'ana mai bayarwa da yawa ne fiye da abinda bawa ya cancanta ma a bashi ya cancanci a bashi lada kaza sai Allah ta'ala ya kara masa alimun Allah tabaraka wa ta'ala masani ne dangane da niyoyinku kun je kun yi aikin haji domin Allah tabaraka wa ta'ala ya san cewa kun yi domin sa kun yi dan idan ba a ce muku alhaji ba ranku ya baci ya san niyoyinku kun yi darri yake nan ko kun yi dan Allah tabaraka wa ta'ala duka Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da kuka niyyata na'am
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبدلوا فأولئك أتوب عليهم
طيب الله تبارك وتعالى yace innal ladhina yaktumuna ma anzala min albayyinati lalle wadanda suke koye abinda muka saukar min albayyinat na daga hujjoji a fili wal huda da kuma shari'a min ba'di ma bayyanahu lin nas bil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi suka koye Allah ta'ala yace ulaika yal'anuhumullah irin waɗannan Allah ya tsine musu ya la'ance su wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta ma suna la'antar su ma'ana masu tsinuwa ma suna tsine musu sai Allah ta'ala yace illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa bayyanu suka wato bayyana gaskiya fa ulaika atubu alaihim Allah ta'ala yace irin waɗancan kam zan karbi tuban su wa ana at-tawwabur rahim Allah ta'ala yace ni ne at-tawwab mai yawan karbar tuba ar-rahim kuma mai yawan jin kan bayi ya Allah ka karbi tuban mu ya Allah ka ji kan mu Allah yace innal ladhina yatumuna ma anzala min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab lalle wanda suke koye abinda muka saukar na daga bayyana a bayyinat wato hujjoji a fili na siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin at-taura wal huda da kuma shari'a cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini to shine addinin gaskiya kuma shine addinin da za a kama min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafin nasu wannan aya ta sauka cikin wato malaman yahudawa su suka koye siffar annabi sallallahu alaihi wasallam alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana siffofinsa a cikin wato littafinsu sai suka koyewa mutanansu kuma suka koye wato ayar ar-rajm ayar jefe wanda yayi zina alhali yana da aure duka wannan suka koye to akan su aka saukar da wannan innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda lalle wanda suke koye abinda muka saukar na hujjoji a fili a bayyane na sifar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma na ayar jefe wanda yayi zina alhali yana da aure wanda suke koye wannan domin su yahudu wato wata rana lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani da wata suka yi zina kuma alhali dukan su masu aure ne kuma dukan su masu kima ne sai suke ganin cewa yanzu bai kamata su yanke musu hukunci ba to su kuma a cikin littafin su hukuncin shine a jefe mutum kamar yanda sha'anin yake a cikin addinin musulunci kamar yanda yake a cikin alqur'ani sai suka ce to yanzu yanda za a yi tunda dama sun san manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne abin da yazo da shi shi ma kuma gaskiya ne sai suka ce to mu je gurin sa mu ji me yake shi wato hukuncin da zai yi idan yayi hukunci kasa da irin namu yake cikin littafin mu sai mu dauki nasa tunda shi ma ai daga Allah ne kaga san kai kenan idan wato abu yayi dare da san zuciya sai a dauki nasa in bai dare da san zuciya ba sai a aje nasa a dauki wanda aka saba saboda haka sai suka je sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ku kawo littafin a karanta idan kuka kawo muka ga me yake ciki sai a hukunci da shi tunda abin da yake ciki din irin dai na Qur'ani da aka kawo sai gashi aya a cikin littafin sa an rubuta az-zaniyatu waz-zani idza zanaya farjumuhuma sai wani daga cikin su sai ya dora yatsansa akan dugon jinsabe din akan dugon jimin din kaga zan to farhamuhuma kenan a madadin farjumuhuma ku jefe su sai ya koma farhamuhuma tunda jimin aka shire dugon ya zama haku ma'ana idan suka yi zina farhamuhuma to ku tausaya musu ku ji kansu tunda tsotsayi ne to kaga sun koye sha'anin kenan sai na Umar yace ya ga wani ya tare yace kai dauki hannunka daga nan ya dauki hannunsa sai yace to ku karanta sai suka tada hayaniya kuma sai tun dare abin ya zama haka bari mu koma mu je mu hukunci tsakankanin mu dama ai mu ba mu yi da addinin ku ba wallahi tabaraka wa ta'ala yace lalle wanda suke koyi wato hujjoji da shari'a bayan mun bayyana mutane a cikin littafi Allah ta'ala yace ulaika irin wadancan ma'ana saboda Allah ta'ala ya nisantar da su daga gare shi sai yace ulaika dan aka ce ulaika a larabci ismul ishara ne lil ba'id wato sunan nuniya ne ga abin da yake nesa na wata gani Allah ta'ala ce ulaika yal'anuhumullah irin wadancan Allah ta'ala ya la'ance su idan aka ce la'anta tsinuwa kenan tsinuwa kuma a gurin Allah ta'ala shine me nisantar da bawa daga rahama ta sa wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta ma masu tsinuwa ma suna la'antar su shi kuma bawa idan aka ce bawa ya tsine wa bawa ko ya tsine wa wani to abinda ake nufi shine ya roki Allah ta'ala ya nisantar da wannan bawan daga rahamar sa idan ka ce Allah ya tsine wa wani kamar ka ce ne ya Allah ka nisantar da shi daga rahamarka shine ma'anar kalmar amma shi Allah ta'ala in aka ce ya tsine wa wani to automatically ya riga ya nisantar da shi ko daga rahamata sa na mata amfita ma'ana daga gulun halittu neman a nisantar din ne nema ne idan halitta ta tsine wata halitta idan wani mutum ya tsine wani mutum neman me nisantarwa ne idan amma aka ce Allah ta'ala ya tsine ma'ana ya yi kawai ya tabbata ya nisantar da shi to su irin waɗannan Allah ta'ala ya nisantar da su daga rahamarsa wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta ma suna la'anta su ma'ana suna neman Allah ta'ala ya nisantar da su daga rahamata sa suwaye al-la'inun ibnu abbas yake cewa su ne mutane da aljanu ma'ana kowanne mutum yana tsinewa yahudu kowanne aljani yana tsinewa wato shugabannin yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance lokacin da bashi da lafiya rashin lafiya da shi ya bar duniya yana lullube a cikin mayafi in an jima kaɗan sai ya fito da kansa sai ya ce la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida Allah ya tsine wa yahudu da nasara sun riki kaburburan annabawansu a matsayin gurin bauta gurin ibada sai mai da kansa cikin barbo in an jima can ya sake budewa yana kwance bashin lafiya da zabi ya kama shi daga rashin lafiyar ya bar duniya a jima ya fito da kansa ya tsine wannan ya kuma ce kada ku riki kabarina a matsayin gurin ibada kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunni shi yasa zaka ga a Madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi doka ga ma'aikata baka yi sama ka je ka shafi kofar ka ce ka shafa a jikinka iya kofar tunda an kyale mutane iya kofar ma sai su talakata su ce suna neman lafiya ko wani makamancin haka to su kuma mutane su abinda suka dauka shine a hana ka wannan din to kamar ma ana nisantar da kai daga manzon Allah ne alhali ba haka bane su suna kokarin kada ka zo hajji kuma ka zubar da imaninka na fata an fahimta amma ba wai suna yin haka domin wato ba sa son manzon Allah bane a suna son manzon Allah dan bananin sansa ne ma sa suke yin haka saboda manzon Allah rinka tsine wato ainihin su su yahuda ka ce kada ku dauki kabarina a matsayin gurin bauta inda an bari sakaka da ka ganin mutane za su daga nan fa mutum zai dauki ya niki gari ya tafi sakkwata fa gurin kabarin Usman dan Fojo Allah ya kansa da rahama to me yake tunanin kai aka ce yanzu ga kabarin manzo Allah a fili kowa ya je ai da al'amari ya baci saboda kaga abin da suka yi na tattarewa din alkhairi ne da kaga ganganci kwarai da gaske wallahi akwai na ce masa baban gida a Kano lokacin muna NCE shi kuma yana NCE3 yace shi akwai babban wani shehi a Kano wanda ya rasu ya gaya mana sunansa yace shi lokacin yana secondary school yace wallahi kafin Allah ya ganar da ni in bar wannan duhun kan yace Allah ya nagode wa Allah yace kullum babban abin da in ya tuna yake sake godiya ga Allah shine da Allah bai karɓi rayuwarsa a kwanakin baya ba ko a shekarun baya ba yace wallahi duk ran da zai je jarabawa lokacin yana rubuta SSC yace kullun sai ya je an bude masa kubba an bude masa kabarin wannan shehi ya cire uniform din sa ya roke shi kuma ya kwanta akan kabarin ya tabbata kabarin ya rungume shi a kirjinsa ya roke shi sa'a sannan ya sa kayan sa ya tafi je zana jarabawa saboda kusancin da yake da shi shi sai ake bashi wannan damar yace wallahi ni din da kake gani kai tsaye ina ma naje zan kira sunan sa ince a bani sa'ashe yace kai tsaye shi nake kira yace amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da ni na bar wannan to yanzu wanda suke da irin wannan abin in aka ce ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye a fili ne kawai kowa ya je ya runguma kowa ya je abin da yake so da an samu matsala Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye ya halasta kuma an yi tabarruki da jikinsa yana raye akwai lokacin da ya yi sallah ya fito sahabbai aka bebaye shi lokacin mutane da yawa ƙarshe-ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mutane da yawa suke musulmai wata rana ya sallar asar ya fito da abin dogara me yake cansa kwagiri ya fito kamar da yake a cikin sahih al-bukhari sai sahabbai suka kewaye jama'a ana masabaha da shi ana taba hannunsa wannan ya taba shashafa a jikinsa wannan duka ya halasa lokacin yana raye amma fa ba yau sai na Abubakar wannan abin ba wanda shi ya fi kowa kuma a yanzu Bakar akwai wani sahabi a cikin sa Bakari yake cewa da mutane aka yi ta sai da kutsa ta ƙasa sai da naje na kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama na dora akan fuskata yace fa idha hiya abradu min al-thalj sai ga hannun na ya fi kankara sanyi kaga kai ba abinda ka sani wanda ya kai kankara sanyi babu shi yace sai naji hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kankara sanyi wa adaya ra'ihatan min al-misk sai naji ya fi al-miski kamshi yace kuma naji laushin sa ya fi dibash yana da laushi kwarai daga sai hannun sa ga kamshi ga sanyi ga kuma laushi yace na dora akan kirjina Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam daga cikin matansa akwai Hafsa tana daga cikin wanda suka fi dadewa a duniya kafin kusan duk matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka mutu suka bar Hafsa a duniya Hafsa ta tsufa tana da gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ajiye a dakin ta idan mutum ba shi da lafiya akan je gurin Hafsa a ɗebo ruwa a ƙwarya ta tsoma gashin ta jijjiga a ciki ta bar aje a kaiwa mara lafiya wanda cikin sa yake ciwo ya sha kuma Allah ta'ala ya ba shi lafiya wannan duka an yi da cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka amma a yanzu ba a halastawa wani ya ce bari ya tafi kabarinsa ko ya roƙe shi kaza ba tunda a lokacin ma tabarruki ake da jikinsa ba wai cewa ake cewa ya rasulullah ka ba mu lafiya ka ba mu arziki a'a Allah ta'ala shi yake ba da lafiya shi yake ba da arziki wasu malamai suka ce masu tsinuwan nan kamar Abdullahi Abbas yake cewa su ne mala'iku da aljanu Katada an rawaito yake cewa masu tsinuwan nan su ne mala'iku waɗansu kuma suke cewa dukkanin bayin Allah ne su ne masu tsinuwan nan ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta suna tsine musu sai Allah ta'ala ce illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba suka bar kafirci wa aslahu suka gyara ma'ana suka musulunta suka daina wancan ƙoye-ƙoyen suka koma addinin musulunci wa bayyanu suka bayyana abinda suka ƙoye din Allah ta'ala ce fa ula'ika atubu alaihim waɗancan wanda suka yi wannan aiki atubu alaihim waɗannan kan zan karɓi tubansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ana tawwabur rahim ni ne at-tawwab mai yawan karɓar tuba ar-rahim kuma wanda yake mai tausayawa mai jin kai na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar lalle waɗanda suka kafirce Allah tabaraka wa ta'ala wa matu kuma suka mutu wa hum kuffarun alhali suna kafirai kafirai ne ba su musulunta ba har suka mutu akan kafirci. Allah ta'ala ya ce ulaika alaihim la'natullah, irin waɗannan tsinuwar Allah ta tabbata akan su, wal mala'ikati da kuma tsinuwar mala'iku, wan nasi ajma'in da kuma tsinuwar mutane gaba daya, khalidina fiha, za su dawwama a cikinta, la yukhaffafu anhum al'azabu, ba za a sassauta musu azaba ba, wala hum yunzarun, ba kuma za a sassauta musu ba, mana a daina ba. La yukhaffaf, ba za a wato rangwanta ya zama an dan rage adadin ba. Wala hum yunzarun, ba kuma za a saurare su a kada kafa a saurare su ba. Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid, ku sani ilahukum allahku abun bautarku ilahun wahidun, abun bauta ne guda daya, la ilaha illa huwa, babu abun bautata bisa ga cancanta sai shi, shine arrahmanur rahim, wanda yake mai rahama kuma wanda yake mai jinkai, mana mai rahama mai kuma rahama. Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufar, lalle wanda suka kafirce wa Allah ta'ala kuma suka mutu alhali suna kafirai, kinan mutum idan yayi kafirci daga bayan musulunta, to wannan ba za a kama shi da laifin wancan kafircin ba. Amma wanda ya zama kafiri kuma wa matu wa hum kufaran, suka mutu kuma suna kafirai, to irin waɗannan alaihim la'natullah, akwai tsinuwar Allah akan su, wal mala'ikati da kuma tsinuwar mala'iku, ma'ana mala'iku ma suna tsine musu, wan nasi ajma'in, haka nan mutane gaba ɗaya ma suna tsine musu, wannan ranar alkiyama kenan. To Allah tabaraka wa ta'ala yace wan nasi ajma'in, da mutane gaba ɗaya, kamar da yace wa yal'amu ba'dukum ba'da, sashin ku zai riƙa la'antar sashi gobe alkiyama. To sai malamai suke cewa yaya yanayin zai kasance kenan, tunda an ce wan nasi ajma'in, da mutane gaba ɗaya, cewa ajma'in shi ma wannan kafirin da ya kafirci ya mutu a kai shi ma ai mutum ne. To kuma gashi a gaba an ce wan nasi ajma'in, da mutane gaba ɗaya, kenan shi banda shi, ko kuma su kafirai gaba ɗaya banda su wajen tsinuwar kenan? Malamai suka ce a'a, shi ma har da shi. Ranar alkiyama kafiri zai tsine wa kansa da kansa, kowa kuma za a tsine da kafirai, a ce kowa ya tsine waɗannan, saboda kowa sai ya tsine musu. To kaga wannan mafi munin al'amari ke, a ce dukkanin mutane su haɗu su tsine maka, ai ka shiga uku iya wannan ma kaɗai, ballantana a sa kafiri ya tsine wa kansa, mutumin kirki ya tsine masa, wani kafirin shi ma ya tsine masa, annabawa su tsine maka, waliyai, salihan bayi, shahidai, kowa da kowa. Allah ta'ala ce khalidina fiha, za su dawwama fiha, a cikinta, a cikin ita ne. Wasu suka ce khalidina fiha, za su dawwama cikin tsinuwar, wasu suka ce a'a, khalidina fiha, za su dawwama cikin wuta. To kaga alqur'ani kenan, idan aka ce wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza, to ko wannan abin da yake gwada maka shine fadin ma'anar alqur'ani. Dukkanin abin da aka fassara din, in dai ya tabbata daga magabata, to ma'anar qur'ani ce, ma'ana khalidina fiha, za su dawwama cikin la'antar Allah, kuma za su dawwama cikin wuta. La yukhaffafu anhumul azab, ba za a rangwanta musu yin azaba ba, wala hum yunzarun, ba kuma za a saurara musu ba. Shine fadin Allah ta'ala wala yu'zanu lahum fayatadirun, ba za a ba su dama ba a ce su yi magana ba, ballantana ma su kawo uzuri har a karba. Allah ta'ala ce wa ilahukum ilahun wahid, ku sani abun bautar ku dai abun bauta ne guda daya, la ilaha illa huwa, babu abun bautata bisa ga cancanta sai Allah. Arrahmanur rahim shine arrahmanur rahim. Quraisha suka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka sifata mana yaya Allahnka yake ne, yaya Ubangiji yake, ka sifata mana shi, kuma ka gaya mana ne nasabarsa, kamar yadda za a ce wane dan wane, wane dan wane, inji su kafare daga cikin su kenan. Ka gaya mana shi, sifata mana shi ya Allah yake, kuma ya nasabarsa take, kaga wannan kafirci ne. Sai Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid, ka gaya musu abun bautar ku fa abun bauta ne guda daya, la ilaha illa huwa, babu abun bautata bisa ga cancanta sai shi, kuma shine arrahmanur rahim. Ar-Rahman ana nufin mai rahama, ma'ana mai tausayi. Ar-Rahim shi ma kuma ana nufin mai tausayi, sai dai Ar-Rahim wato yafi fadin ma'ana, wato Ar-Rahman kai ya fadin ma'ana fiye da Ar-Rahim, haka malamai suka ce, amma dukkanin su ma'ana su daya. Yawanci da Hausa ana cewa mai rahama mai jinkai, to jinkai shine tausayi ai, ko kuma mai rahama mai jinkai, rahama din kuma larabci ne, shine Ar-Rahman din. abinda aya take ne wato kalmomin suke nufi shine mai tausayi mai tausayi shine jinkai jinkai din duka ma'anar su daya sai dai a gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin rahamaniyarsa shine da mumini da kafiri kowa zai shiga cikin walwala idan Allah ta'ala ya ga dama gidan duniya ayi ruwa da gonar kafiri da gonar musulmi da gonar kowa idan watakila wani mai sakon ma yafi wanda yake kokarin kiyayewa samun amfanin gona ko samun dukiya wannan a gidan duniya ne amma ka tashi alkiyama kuma al'amarin ba haka yake ba iya na kware su ne masu samun sakamako na kware ina fata an gani an rawaito daga Asma binti Yazid take cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi hataini al-ayataini ismullahi al-azam lalle a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai ismullahi al-azam wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim da kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum tashi naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan an rawaita Imam Tirmidhi ya rawaita wannan hadisi ne hasanin sahih cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da kuma wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim waɗannan wato akwai ismullahi al-azim me ismullahi al-azam ko ismullahi al-azim ba wani abu ne shine wato abin da in ka karanta ka roki Allah ta'ala zai biya maka bukatar ba kamar yadda in tsubu suke faɗa ba a ce ai yana da ismul azim zai ba in ya baka zaka riƙa buya ko zaka riƙa tashi sama ko kana kaza wannan duka kadirai ne da kuma wato damfara irin tasu sai ai ismul azim ismul azim shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ji wani bayan ya idar da sallah yana addu'a a masallaci Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-hannan badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram sai manzo Allah ce hakika wannan ya roki Allah bi ismihi al-azim alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'za yace lalle kun ga wannan ya roki Allah da sunansa mai girma wanda idan aka roke shi da irin wannan abin da ya faɗa Allah yana amsawa in aka yi addu'a yana karba ismul azim kenan shine idan ka roki Allah ta'ala da shi Allah ta'ala zai biya maka bukatar ba yana nufin inda ismul azim abubuwa su ka faruwa kamar ana tsafi ba na sabon lokaci ba na sama sai
الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله
Allah za mu iya tarjumar wannan sai mu bashi haka in Allah kama gaba ko sai mu tashi daga kanta Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittun sammai da kasai waqtilafil layl wan nahar da kuma sassabawar dare da yini wal fulkil lati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwa da suke gudana suke kai kawo fil bahri akan kogi bima yanfa'un nasa da abin da yake amfanar da mutane bima yanfa'un nas da abin da yake amfanar da mutane da shi wannan jirgin ruwa din ko su wadannan jiragen ruwa din wama anzalallahu minas sama da abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar minas sama'i daga sama min ma'in na daga ruwa fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha ya rayar da kasa bayan mutuwar ta ma'ana bayan bushewar ta wa batta fiha min kulli dabbatin Allah tabaaraka wa ta'ala ya yada akan kasa din kowanne irin dabba mutane da sauran dabbobi wa tasrifu riyahi da bugawar iska wasahabi da kuma gajimare almusakhkhari bainas samai wal ard wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya horar da su tsakanin samai da kasai domin gajimare ba a can sama yake ba kuma ba a kasa yake Allah ta'ala ya ce la ayati lalle waɗannan al'amura da aka faɗa lalle ayoyi ne li qaumin ya'qilun ga mutanen da suke da hankali suke hankaltar al'amura lalle akwai abin lura akwai ayoyi daga Allah tabaaraka wa ta'ala cikin waɗannan al'amura anan zamu tabbata abinda muke dare Allah tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kusuri Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta ya Allah tabaaraka wa ta'ala muna roƙanka ka sami kyakkyawan fashe ya ubangiji bukatun mu na kari Allah ka biya mana ya ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda zaka ba su gidan aljanna cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojin wanda suka mutu Allah ta'ala ka dinka su da rahama mu da muke raye kuma Allah ta'ala ka samu cikar imani Allah ka kara wa garin nan da kuma albarka muna sakin addu'a ga wanda suke ta taimakawa fi sabilillah akan abin da ya shafi wato aikace-aikace na masallaci da gyaran sola da sauran ayyuka Allah ta'ala ka saka musu da gidan aljanna ka kuma biya musu bukatun su na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم